Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi zai yi nazari ne akan yadda kasashe masu kananan karfi za su iya cin gajiyar kudin biyar da manyan kasashen da suka shiga ba suka keɓe don inganta harkokin sauyin yanayi a waɗannan kasashe masu ƙarancin tattalin arziki. Mun gayyato Farfesa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero wanda ya bayani a game da wannan tsari.
Yaya za a yi yanzu kaman su kasashe kanana irin namu na Afirka ya zamana cewa suna cin gajiyar wannan kudade a cikin wayannan asusu? Babban al'amari ne shine ya zamana cewa idan ka ce ka yi aiki iri kaza, ya zamana cewa ka ba da hujja na irin aikin da kai. Misali a ce ka yi aiki wanda zai zamana cewa za a biya ka haƙƙinka na wannan aiki, da zauna cewa an ga irin aikin da kai. To yadda za a ga irin aikin da kai shine babban al'amari, wanda duk sai ka ba da hujja, kuma ba da hujja sai ka fito da alƙalima wanda za su nuna cewa ga irin aikin da kai, ga ma irin yanayin da ka tarar, ga kuma irin aikin da kai, ga kuma abubuwan da ya sauya saboda aikin da kai. To wannan samar da alƙalima su ne masu wahala mu a ƙasashen mu na Afirka, tunda mu kaga yadda muke gudanar rayuwar mu ba wai rayuwa ce da za a ce komai akwai kirdiga ba. To su kuma manyan ƙasashe na duniya gaskiya kirdiga ita ce rayuwar su. To wannan shine ake neman tallafi na kusan kowa, musamman kamar yadda kai zancen jami'o'i da sauran manyan hukumomi na bincike, ya zamana cewa mun samar da wani kundi na ajiye alƙaliman yanayin da yake akwai, da kuma abubuwan da muka yi, da kuma abubuwan da suka canza domin ayyukan da muka yi. To wannan ba ƙaramin al'amari ba ne, musamman ganin cewa su waɗannan manyan ƙasashe su ne suke da kayan aiki na bincike da za su iya samar da waɗannan alƙalima. Mu kuma a ƙasashen mu gaskiya ba mu da su, shi yasa ko jami'o'inmu za ku ga babu wani guri da za a ce ga shi jami'a ta ajiye alƙalima na shekara 50, na shekara 100 na yadda yanayi ke yi. Wannan shi yasa dole sai har an samar da yanayin da za a rika samun haɗin gwiwa na su jami'o'inmu da nan, ko kuma hukumomi na bincike da suke nan ƙasashen Afirka, da kuma su manyan ƙasashe na duniya.
Shi kuma ɗan ƙungiyar Rajin Kare Muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi bayani ne a game da manufar kafa rundunar adalci kan kula da al'amuran sauyin yanayi.
Akwai matsala, sannan a yi maganin ta. So maganin shine ƙungiyoyi da kuma al'umma na gari su fahimci cewa idan akwai matsalolin nan sun fahimce ta, idan za su haɗa muryoyinsu, mu kuma mu tattara, musamman yawanci da muke iya samu mu je taron nan na duniya baki ɗaya. Amfanin yin waɗannan shine kamar kafa wannan ƙungiya ta rundunar adalci akan canji ko ɗumamar yanayi, shine mu karɓi saƙonni daga ƙananan ƙungiyoyi, ƙananan garuruwa, mu tattara mu kai ƙasa. Kasa kuma mu zauna baki ɗaya a fitar da murya ɗaya a tafi can aje a tabbatar cewar matsalolin da ake fama da su ba wai an je an shashayi ba, amma a saurare su kuma a yi magani.
A nasa ɓangaren kuma, masanin tattalin arziki musamman yadda ya shafi al'amuran sauyin yanayi, Dr. Rabiu Tukur Hassan ya yi bayani ne a game da dangantakar da ke tsakanin matsalolin sauyin yanayi da tattalin arziki.
Babu shakka akwai dangantaka mai nauyi tsakanin sha'anin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da duniya ke fuskanta a wannan lokaci. Masana sun tabbatar da cewa dangantakar ta kai ga dangantaka da za ka iya ba ta ma'anar dangantaka ce mai kaifin matsayin tsakanin rai da mutuwa abin da yasa na faɗa haka shine dukkanin wani abu wanda Allah ya tsara shi domin ya zamanto sinadari wanda bil adam zai yi amfani da shi gaba daya a rayuwarsa sun shafi abubuwa ne wanda ake samun su daga cikin yanayin inda Allah ya aje bil adam ma'ana a ƙasa idan da mutum zai duba gabas da yamma kudu da arewa kusan duk abin da zaka gani wanda ya shafi wani abu wanda ake mu'amala da shi na ci ko na sha ko na sutura ko na muhalli dukkan abin da ka gaushi idan ka dube shi zaka ga an kama asalin sa daga ƙasa aka samu shi ko kuma daga abin da ƙasa ta fitar ma'ana shuke-shuke ko itatuwa ko bishiyu ko duwatsu ko kwarai ko koguna da shauransu waɗannan abubuwa waɗanda Allah ya tanadar mana abin masarufi wanda za mu rayu a kai a zaman mu na duniya gaba ɗayan su kusan daga ƙasa suka fito ita kuma ƙasa Allah ya tanadar mata abin da zai kyautata ta domin ta zama ta ci gaba da ba samar da waɗannan abubuwa na buƙatu namu don haka daga abin da zaka sha daga abin da zaka ci daga abin da zaka yi sutura da shi daga abin da zaka tasarrufi da shi dukkanin su daga cikin abubuwan da Allah ya tanadar mana ne wanda za mu amfani da shi to sai kasance kuma yadda Allah ya tsara ita ƙasar da abin da ke tattare da ita ya yi mata wani tsari da wani sikiri na kyautatawa domin idan ta kyautatu abubuwan da za mu samu na amfani da masarufi daga ita ƙasar su ma za su kyauta.
Sauraro duka abin da lokaci ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a biyo mu bashi a cikin shirinmu na gaba idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Adamu Idris Tanko, Umar Sale Anka sai kuma Dr. Rabiu Tukur Hassan da lokacin abokan aiki musamman ma Salmon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azi nake mana fatar alkhairi.